أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوباكو أمس سلاماني barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka, Masjidu Ummina Hawa'u dake nan unguwar Bago, area 11, anan bayan makarantar ƴan mata ta Duma anan fadar jihar Gombe. Barkan mu da kasancewa da ku tare a wannan masallaci domin munasaba da tattaunawa da ƴan uwa mata kamar da abin da ya shafi tsari irin na musulunci ƙarƙashin faɗin masu magana a gudu tare a tsira tare, kuma faɗin Allah Ta'ala da yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe wa zakirina Allah kasiran wa zakirat, inda aka ambaci maza za a ambaci mata, inda aka ambaci maza za a ambaci mata a cikin al'amura na addini. Yasa shi wannan masallaci mai tarun albarka ya tanaji irin wannan lokaci musamman da yafi dacewa da su ƴan uwa mata a dinga haɗuwa da su kamar yadda ake haɗuwa da maza wajen ƙarƙare ƙadiyoyi na addini. Su ma mata kada a gudu a bar su a baya, a dinga haɗuwa da su wajen tabbatar da cewa tunatarwar tana isa kunnuwan kowa daga cikinmu. Ka'idar fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'mini, a tunatar domin tunatarwa tana amfanar masu imani. Allah Ta'ala ya kaddara mana cikin bayansu masu imani. A yau muna yin Lahadi wanda ya daidai da 13 ga watan 6 na musulunci, watan Jumada Nisaniya, hijira yau na da shekara 1446, daidai da 15 ga watan 12 na miladiya 2024. Kamar yadda muke tattaunawa da ku a darussa da suka gabata, taken maganar shi ne ta yaya za ki zama mace ta gari, ki zama mata ta gari, uwa ta gari, mai ba da tarbiyya ta gari. To, muna bayani kan wannan har muka gangaro irin wa'ansu daga cikin mata wanda musulunci ya kawo mana tarihinsu wajen ƙoƙarin tabbatar da kiyaye mutuncin musuluncin da karan kansu a rayuwarsu. Mun yi magana kan Nana Khadija idan ban manta ba, muka zo muka yi magana kan Nana Maryam alayha salam, mahaifiyar Annabi Isa radiyallahu anhu, mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam, da kuma waɗancan ƴaƴan dattijan can guda biyu na Madiyan da Annabi Musa alayhi salam ya je garin a matsayin gudun hijira har ya musu wani aiki na agaji, har mahaifinsu ya ji daɗi ya ce su taho da shi, har kuma abin da ya faru ya faru a ƙarshe Annabi Musa ya auri ɗaya daga cikinsu. Wannan duk mun tattauna kan waɗannan manya-manya jiga-jigai daga cikin mata na duniya da musulunci ke alfahari da su. Nana Aisha ita ma tana cikin jeren gira waɗannan mata masu karanci da daraja da alfarma. Nana Aisha radiyallahu anha ita kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura a matansa a matsayin budurwa, amma dukkan matan manzon Allah zaurawa ne, dukkansu. Ita kadai ce aka aure ta tana kasama da shekara 9. Aka daura aurenta a Makka, kuma ta tare da manzon Allah a garin Madina. sallallahu alaihi wasallam, kuma wata hikima ta Allah da yake shine ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa da suka fi shahara da sanuwa waɗannan guda 11, to dukkan su mace ɗaya ce Allah ta'ala ya kaddara sun haihu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce nana Khadija radiyallahu anha. Amma dukkan su Allah bai kaddara musu haihuwa tare da annabi rahama ba sallallahu alaihi wasallam. Nana Khadija ita take da yaya guda 6, tunda kan Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima, sannan a maza tana da Al-Qasim, tana da Abdullahi, Allah ya kare da su. Wanda ya ragu shine guda 1 ko wani ne ya ragu a cikin su? Ibrahim Al-Mu'azzam, shi ko ba dan gidan nan na Khadija bane, ita dan gidan Maryatul Qibtiyya ne, wanda ba matarsa bace, kurin sadaka ko baiwa ce aka mai gauta kuma suka haihu da shi. Amma nana Aisha, nana Hafsa, Zainab, Safiya, an gane ko, da Juwairiyya, duk ba su haihu da manzon Allah, domin wata hikima da Allah ne kadai ya barwa kansa sani. To daga a wannan malamai suke cewa har in Allah bai baka ba ko bai baki haihuwa ba, kuma aka bi hanyoyi aka ga ba jinya bace ba matsala bace, to dama haka Allah ya so, ba dan kai baka isa ba ko kuma kai wa Allah laifi ba. Domin ya riga ya faɗa a Qur'ani cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha, sai ce ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimul qadir. Allah yake cewa mulkin sama da ƙasa duk yana gare shi, kuma ya kulku ma yasha, Allah shi ne ke halittar abin da yaso. Sai ce iyayen baiwa, sai malamai suka ce ai haihuwa baiwa ce, duk wanda Allah ya baki haihuwa Allah ya masa baiwa, ba kowa Allah yake baiwa ba a cikin bayinsa. Yace Allah in yaso sai wa mutum baiwa da bashi ƴaƴa mata, ya habu liman sha'u inafa. Sai malamai suka ce akwai hikima da Allah ta'ala ya fara maganar baiwar bada haihuwa da ƴaƴa mata, ba a fara da ƴaƴa maza a nan, sai aka fara ambatan ƴaƴa mata su ne farko da Allah ya ce iya baiwar bada haihuwa ga wa'ansu, sai ya ce in ya so iya biya wa'ansu ƴaƴa mata duka. Sai malamai suka ce tunda Allah ya fara gabatar da kyauta da yake yi ta haihuwa, ya fara sa ƴaƴa mata a farko, akwai hikima. Na farko malamai suke cewa mace ita ce uwa ga dukkan wani bil'adama a bayan ƙasar nan. In dai mutum ne mutumin kirki ko ma ba mutumin kirkin ba, to mace ce ta tsuguna ta haife shi, kaga wannan daraja ce da kuma baiwa da kima da yawa da Allah ya yi wa ƴaƴa mata. Abu na biyu suka ce bisa tajriba da abin da ya fi gudana a yanayi na mutane, to ƴaƴa mata sun fi tausayi akan maza. Haka ne, wai dan kar ku ce muna tare da kuwa haka magana take ne. In dai tausayi ne, tausayi na zuciya, to gaskiyar magana mata sun fi maza. Abu na uku suka ce zumunci shi ma ƴaƴa mata sun fi jaddada shi akan maza. Dan in an sa misali an sa auren wata ƴar gwaggwanki ko ƴar ummanki nan da wata 4 ko 5, to tun yanzu a fara maganar a cikin mata, ai an sa auren wancan nan da wata 4 nan da wata 5. Amma mu maza lokacin ma sai satin abin ya zo, sannan za a ce ai sati ne zuwa ba auren wane ko auren wancan. Amma mata suna ta wannan magana, ko mai shiri tana shiri, mai tana shiri tana ji har zuwa lokacin. Yasa duk mutumin da yake da ƴan uwa mata da yawa, wata harka ta taso masa, to shi zai fi samun gudunmawa akan mai ƴan uwa maza da yawa. wannan abin ne tajriba ta riga ta nuna wannan ana fahimta tausayi kuma da jin kai da kulawa da ƴan uwa duka wannan gaskiyar magana mata sun fi maza a wannan bangara abu na gaba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya bashi haihuwa ƴaƴa mata kuma ba ya haife su bai rike su a hannunsa ya tarbiyantar da daya har zuwa lokacin da zai aurar ta biyu ma ta taso ko yarsa ko ba yarsa bai tarbiyantar ya rike har ya kai ta zuwa ga dakin miji to manzon Allah ya ce goran tukuncin da Allah zai bashi ne zai bashi aljanna kun ga Allah bai faɗi wannan akan maza ba ko da maza 100 ka tarbiyantar ka aurar to ba a ce zaka samu aljanna a wannan layin amma a mata guda biyu in kai kuma kana da imani manzon Allah ya ce Allah ta'ala zai baka aljanna kun ga hakika gabatarwa da Allah ya yi ta baiwa ta haihuwa ga yayan mata akwai hikimomi da yawa an fahimci wannan sannan ya ce kuma in ya so sai ya biya wa su yayan maza sannan kuma wa su Allah ya musu mix ya hada musu maza da mata duka wa su kuma sai Allah ya bar su haka ba haihuwa ba dan sun yi wa Allah laifi ba ba dan kuma Allah ba ya san su ba dan Allah ne shine mai iko akan kowa an bayyana tunan Aisha tana cikin matan da ba su haihuwa a duniya ba amma kuma idan kun ji ko da anan 40 na hadisi ana cewa an ummi Abdullahi ko kuma nan Aisha ake nufi to ya kai ta zama ummi Abdullahi ko ba ta haihuwa maman Abdullahi hiske ce akwai Abdullahi bin Jubayr dan gidan nana Asma'u ne nana Asma'u kuma addan nana Aisha ce mahaifin su dai sai na Abubakar radiyallahu anhu to dan gidan yar uwarta sai ake jingina hi da danta ne ana fahimta idan kun ji an ce ummi Abdullahi ana ce nana Aisha to Abdullahi shine Abdullahi dan gidan nana Asma duka kuma yaya ne ga sai na Abubakar radiyallahu anhu to nana Aisha tana cikin matan da manzon Allah yake cewa kamula min rijali kathir yace maza masu kamala wanda kamala su ta cika suna bewa maza waɗanda kamala su ta cika manzon Allah yace suna dewa amma daga cikin mata waɗanda kamala su ta cika kamar yanda manzon Allah ya faɗa a wancan hadisi yace mata ne guda hudu na farko yace Khadija bint Khuwailid akwai Khadija bint Khuwailid matar manzon Allah uwar gida a gidansa an fahimta ta biyu sai ya ce Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam na uku sai manzon Allah ya ce Asiya imratu Fir'aun Asiya matar Fir'auna ku jiyo ta baiwa daga Allah matar Fir'auna ma kuma ta shiga cikin layin mata managarta a duniya domin ta mutu tana da imani ana ganewa a sai ya ce wa faddu Aisha ala sa'irin nisa ka faddu sarid ala sa'irin ma'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falala tana na Aisha akan sauran mata duka kamar falala ce ta sarid akan sauran abinci gaba daya sarid wani abinci ne na Larabawa wanda ake soya nama a daka shi kamar za a yi dambun nama haka sai kuma a kwaba shi da zuma da sauran irin kayan abin da suke hadawa a wancan lokaci to wannan shine abinci mafi daraja da kima a wancan lokacin ba wani abinci da fi daraja to sai manzo Allah ya ce fallan nan na Aisha a cikin mata duka to kamar falalla ce ta wannan sarid din akan sauran abinci gaba daya to kun ga ashe wannan falalla ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da Nana Aisha radiyallahu anha Nana Aisha lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wancan aya ta cikin suratu al-ahzab da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah ya ce ya kai wannan annabi mai tarun albarka qul li azwaji ka fada wa matanka in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata kace in har duniya ce a gaban su da kayan adon duniya. An gane ko? An ce wata rana ne kuma suka yi meeting. Suka ce manzon Allah suna so da Allah ya dan ba su kuɗi ko kuma a dan canja musu kayan aikin gida ko kayan ɗaki kamar yadda kisa ta tabbata. Kun san wa'ansu mazan ma ba sai an tambaye su ba sun samu hali sai ka suna yi wa iyalansu ta hidima da ba ta zama wajibi a kansu ba. Ana ganewa? Wa'ansu kuma sai an tambaye su. Wa'ansu kuma an ga sun samu wata wadata sabanin da sai a tambaye su akai wannan rukunin din. To matan manzon Allah sai kai wa manzon Allah wannan koken suna so a canja musu kayayyakin gida ko kayan ɗaki da sauransu. To a lokacin da suka faɗa wa manzon Allah wannan bukata ba shi da kuɗi. Manzon Allah abin ya shiga zuciyarsa ya dame shi. Sai Allah ya saukar da aya akan wannan. Yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Ya wannan manzo mai tarun albarka ka faɗa wa matanka. In kuntunna turidul hayatad dunya. Har in duniya ce a gabansu. Duniya suke so. To fa ta'alaina ka kirawo su. Kace kowace ta zo kana kiranta. Umatiyukun Allah yace zan baka kudin da zaka ba su. Kowace iya bukatarta za a samu kudin da za a ba ta je ta bukatarta. Amma bayan wannan wa usarrihu kullu sarahan jamila. Kowace kuma zaka sake ta saki mai kyau. Kine saki daya wanda ba saki uku a kalma daya ba. An fahimci wannan? Manzo Allah da yazo ya karanta musu wannan aya sai yace to kowa ta je ta yi shawara da mahaifanta. Har in duniyar kuke so to Allah ya ce eh za a baku duniyar amma na rabu da ku. Idan na rabu da ku kuma Allah ta'ala zai canja min da muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Da aka zo kanna na Aisha manzo Allah ya ce ki je ki faɗa a gidanku ga sakon da Allah ya turo kuma ya ce na baku zabi. In kuna san duniya to kuɗi ya zo a baku amma kowa zan rabu da ita da jinta ta tafi kenan ba aure. Nana Aisha ta ce ai ka san in na je gida ba mai zai faru. Kai ka fi ni sani. Yanda je na faɗa babana sai na Abubakar na ce ka ce na zaɓa ko zama da kai ko kuma abin kuɗi ai kai ka san abin da zai biyo ba ni ba zan ma je gidan ba. Haka Nana Aisha ta faɗa da radiyallahu anha ta ce ba zan ma je ba. To kun ga wannan iya ɗaya daga cikin kima da daraja irin ta Nana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha daga cikin irin farallarta da darajarta akwai lokacin da mala'ika Jibril ya zo da hoto kamar hoton Nana Aisha ya kawo manzon Allah shi iya zaune a garin Makka tun kafin ayi hijira. Sai mala'ika Jibril ya zo sai dau wannan hoto na Nana Aisha sai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Wannan ita ce matarka inji Allah a duniya da lahira matarka ce. A duniya matarka ce kuma a lahira ba matarka ce. An bayyana wannan kun ga wannan kima ce da daraja irin ta Nana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha take cewa Allah ya mun baiwa da falala da wa'ansu abubuwa guda bakwai wanda duk matan manzon Allah ba ma sauran mata ba matan manzon Allah ma ba samu wannan kimar ba ba samu wannan darajar ba amma ita kadai Allah ya tattara yawa wannan. Na farko kamar yadda na faɗa muku tace ita kadai a cikin matan manzon Allah ya aure ta matsayin budurwa ita kadai ce. Abu na biyu tace suna zaune da manzon Allah a ɗaki su biyu a zaune sai wahayi yake sauka na Qur'ani suna tare da manzon Allah. Wani lokacin ma an ce suna cikin mayafi ɗaya sai wahayi yana sauka na Qur'ani daga mala'ika Jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku na Aisha take cewa ita ce dalilinta Allah ya saukar da aya taimama ba. Dalilin na Aisha duk wani wanda zai taimama a yau da gobe da jiya to daraja da alfarma ta Nana Aisha yake ci. Akwai lokacin da aka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama wani lokacin manzon Allah idan zai tafiya iya tafiya da matansa haka sai dan wata daga cikin iyalansa sai su tafiya. To wannan tafiya sai ta fado da Nana Aisha za ta. Da aka tafi da ita an yi zango tafiya ce a da irin da shanu da abunan dawaki ke da raƙuma da aka sauka wani bu za a yi sallar ko za a ci abinci an tahi za a tafi sai nana Aisha ta nemi abun wuyan da darasa irin sarka ta wuya ta nema ta rasa sai ake ta nema ba a same ta ba kuma a lokacin sallah ya matso kuma abun da suka yi zangon ba ruwa a shi ba ruwa abu aka je aka faɗa da sayyidina Abubakar mahaifin na nana Aisha cewa ga Aisha ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman abun wuyanta kuma ga lokacin sallah ya matso ga kuma nan inda muka tsaya ba ruwa sai na Abubakar ya taho daga can inda ya zauna ya zo ya shigo wajen Aisha ki ce ki bar manzon Allah mu tafi mu je can mu yi sallah ba ruwa ana iya mata fada sai manzon ya ce a rabbi ta kyaleta a duba mata abun wuyanta aka yi ta duba a ce raƙumin da ta hau abin wuyan ya gangara ya shiga karkashin raƙumin ba gaishe ba to ana wannan kafin a ga abin wuyan sai Allah ya saukar da ayat ta mama yace in sallah ta same ku a gunda ba ruwa to ku buga kasa ku yi ta mama dalilin na Aisha aka samu ayat ta mama wanda har yanzu da marar lafiya da matafiyi da wanda ba zai iya amfani da ruwa ba duk an ba shi dama ya yi ta mama ya yi sallah an bai shi wannan nana Aisha take cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shiga bakin sa na ƙarshe a duniya to yawon bakin nana Aisha lokacin da yake jinyar ajali dab da kuma wasu zuwa ga Allah akwai dan uwanta Abdulrahman mahaifinsa ɗaya ɗan gidansa na Abubakar ne to ya zo zai duba manzon Allah ya gaida shi to ya zo da aswaki iya tauna aswaki haka a bakin shi sai manzon Allah yake kallon aswakin sai nana Aisha take tambayar sa kana so kai ma aswakin a lokacin manzon Allah ma ishara ya mata bai magana ba sai daga kai ya nuna eh yana so sai ta dauko aswaki da na Aisha ta tattauna shi da bakin ta tattauna shi sai da laushi ita sa a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wannan shine abu na ƙarshe da shiga bakin manzon Allah Allah ya karbi rayuwar shi kun ga wannan farla ce daga cikin irin baiwa da Allah ta'ala yi wa nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha amma duk da wannan kuma da yake manzon Allah ya fi kowa adalci ya fi kuma kowa gaskiya ya fi kuma kowa riƙon amana akwai nana Maimuna ita ma matar manzon Allah ce Maimuna bintul Haris Allah ya ƙara yarda da ita wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ɗakin nana Aisha to nana Maimuna ta san manzon Allah idan ya zo ɓangaren ta akwai wani abu da yake so na abinci wani nau'in abinci da yake so idan ya zo ɓangaren ta tana masa ko tana samuwa ta bashi to wata rana sai ta samu wannan abin da manzon Allah yake so amma kuma a ranar baya ɗakin ta iya ɗakin nana Aisha sai ta samu yaron gida wasu suna cewa Anas ne wasu suna cewa wani daga cikin yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kulle wannan abu a akushi sai ta ce kai wa manzon Allah iya daki da na Aisha a ce in ji ta ana fahimta ana sallama wa manzon Allah suna iya daki da na Aisha sai na Aisha ta fito sai dan aka ce gashi wannan wani abinci ne nana Maimuna ta bayar akan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana karbar akushin ko ta fasa shi an gane ko kishi ya motsa ko ya za a yi manzon Allah iya tare da ita iya ɗakin ta har wata ta yi abinci ta ga masa ɗakin ta ta fasa wannan akushi da manzon Allah ya ga abin da nana Aisha ta yi sai yake cewa al-qis'atu bil qis'a aqba'an bi dhahab yace akushin ta da kika fasa mai yake biya ta kayan ta cikin biya ta abincin ta ma ta yake biya ta kayan ta haka manzon Allah ya tabbatar duk soyayyar da yawa na Aisha wala sai ta biya wannan akushi domin wannan kuma shine adalci kuma shine zaman lafiya yasa muna kira ga maza ƴan uwa duk mutumin da yake da mace fiye da ɗaya biyu uku huɗu to ba abin da yake shine sinadarin zaman lafiya kamar adalci duk abin da kai wa wanci kai wa wanci duk abin da wanci ta yi na rashin daidai ba gaskiya ba ka tabbatar ba daidai bane ba in mazaje sun ɗau irin wannan abin da manzon Allah ya yi to babu shakka za a zauna lafiya amma gaskiyar magana wa'ansu fitintunin a gidajen aure ban ce duka ba wa'ansu to akwai gudunmawar maza a cikin ta gaskiyar magana kenan akwai gudunmawa ko akwai sakaci ko akwai bangaranci ko a nuna wani bangare ya fi wani bangare da yawa ana samun irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake da aure fiye da daya har kuma ya fifita wata matar a zahiri akan wata ya dinga mata abin da bai wa ƴar uwarta dan ita ta dade ko ta tsufa ko kuma tana tsoron mahaifanta ko kuma bayin da za ta yi ta danne ta hakura ba dan tana so ba haka aka yi ta tafiya har Allah ya kawo ƙarshen abin to manzon Allah ya ce wannan idan kiyama ta tashi to irin wannan mazajin za su tashi da paralysis ta lahira bangaren jikinsa gaba ɗaya ba zai aiki ba iya faduwa iya tashi irin waɗanda suka fifita wata mata ce akan wata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo da kayan rabo dama rabo ma shi kiya da kansa duk abin da yazo da shi zai raba matarsa da kansa yake rabawa an gane ku amma yanzu ya aike ne anan ya ce uwar gidanci za ta raba ku ko amarya amarya ce mai rabo ya fi haka ko to ita ce karamai da za ta raba to haka ne wasu al'adun kuma a wasu gurabe kuma uwar gidanci take rabawa to a ala'ayi hal manzon Allah dai da kansa yake rabo duk abin da ya kawo na rabo da kan zai raba ya ce kowa ta zo ta dauka idan aka dauka sai ya ce to Allah abin da yake a zahiri Allah na yi iya kokari da amma Allah ina roƙonka kada ka kama ni abin da yake baɗini ne an bayyana magana zahirin shine abin da ka biya wannan kwaya biyu wannan ma ka bata kwaya biyu in ɗaya ɗaya ne ka biya wannan ɗaya wannan ma ɗaya in goma goma ne ka biya waccan goma ka biya wannan goma shi yasa dama daga adalcin abin da shari'a take bukata namiji yayi akan matarsa fiye da ɗaya shine abubuwa ne guda hudu kuma kowanne da nimin ya fara mad'am masharab maskan mubid mad'am masharab maskan mubid wannan shine haƙi na dole akan namijin da yake da mace fiye da ɗaya an fahimta mad'am abinci ko da ba gidansu ɗaya ba ko da wata tana nan wata tana can GRA ko wajen Federal Locus wata kuma tana nan misali in dai kai ne mijinsu waccan matarka ce wannan ma matarka ce to abinci mai kima ɗaya za ka gidan kowa idan kai shinkafa yar gwamnati a nan mara tsinta da tsakkuwa can matan za ka yi idan nan kana cefa ne da nama da kifi da kwai da waye to can ma haka za ka yi in dai abinci ne kuma ko rigima kuke da ɗayar ba kwashi ne kuna faɗa to in dai harkar ciyarwa ce dole ne fishi baya shiga cikin harkar ciyarwa an bai jinna dole ne wannan maza su yi adalci bangaren abincin da za su ciyar da iyalansu ko da ba a gida ɗaya suke ba yanda kai wannan nan haka za kai wannan nan in ma kai ɓoye ko kai abu a ɓoye to Allah ya sani shi Allah ba abin da yake ɓoye masa an bai jinna na biyu masharaf abin sha abin da ya shafi ruwa ko wani abin sha yanda za ka yi wa wannan cefanen kayan drinks aka ita ma wata za ka yi mata kar ka bambanta sai aka ce maskan abu na uku maskan gun zama gida yanda wannan take da ɗakuna uku da falo da ban ɗaki da kitchen da waye da ɗakin yara ɓangaranta to ita ma ɗaya haka za ka yi mata yanda wannan ɗakunan ta biyu da falo da ɗakin yara da kitchen da waye ita ma wannan haka za ka yi mata wacce ka sa POP ka yi sa sola to ita ma wannan haka za ka yi mata an fahimci wannan wannan haƙƙi ne fa dole ne akan ma namiji inda ya aure fiye da ɗaya ya yi wa matansa adalci a wajen abinci da gun zama da shayarwa abu na uku sai aka ce ko mubid rabon kwana yanda za ka yi kwana biyu a nan gidan haka za ka yi kwana biyu a can gidan yanda za a yi kwana uku a can gidan haka za a yi kwana uku a can gidan kar ka bambanta nan ka yi kwana huɗu can ka yi kwana biyu shi ma haramun ne kuma wani abu da mata da yawa suke sake damunsu wanda kusan al'adar haka ta nuna amma haƙƙi ne na 'ya mace har in mijinki ya auro wata kuka zama ku biyu ko ku uku ko ku hudu karfin zartarwar ikonsa shine kwana dai dai a kowane daki ko a kowane gida amma har in za a haura kwana daya to sai yayi mitin da ku an fahimta ke wance zo to ni dai damar da Allah ya bani da power da Allah ya bani shine kowace ne je ne kwana daidai a gunta amma ya kuke gani kwana ɗayan nan kamar akwai takura ba a dade ba ko abin da ke baki huta ba ke baki zama to mai aiki ba yaya kuna ganin za a yi kwana biyu ne ko kwana uku ko kwana hudu to wannan in dai ya fita kwana daya to kai namiji baka da ikon zartarwa sai ku yi mitin da matanka idan an yi ittifaki kwana biyu za a yi shikenan da yaddar kowa idan an yi ittifaki kwana uku za a yi shikenan in an yi ittifaki sati ma za a yi duk da yaddar kowa kai ba matsala an bayyana wannan wannan dama ce wanda haƙƙi ne na mata su kula da wannan daga ciki shine abin da ya shafi wannan rabon kwana din to wannan mace dole namiji inda ya aure ta a matsayinsa na matarsa ya yi mata wannan kare bambanta ta da yar uwarta amma a yanzu gaskiyar magana wa'ansu mazajen suna abin da bai kamata ba gaskiya da yawa muna samun korafe-korafe musamman ita wannan uwar gida ce yayanta 5-7 kuma ya auro amarya budurwa bata da kowa sai ga irin abin da zai yi na cefa ne a wancan gidan ko a wancan ɗakin iya ne ma ya kwatanta shi da abin da ya wani ɗaki wannan fa yayanta 5-6 misali wacce kuma ko ɗaɗe bata da shi wannan kuma wa'ansu matan ba sa ƙoƙarin nusar da mazajensu in sun ga ana ƙoƙarin a fifita su a matsayinki na mace mai ilimi ahlus sunna sai ki wa mijinki magana wani anya abinda kake yi a nan gidan wacce makara kai kuwa anya abinda kake kawo mana a nan can gidan makana kaiwa a matsayinki na mace mai neman ku gama lafiya da ki dai ku samu aljanna in kin ga hidimar da yake miki tayi yawa kuma kina da labarin can gidan ba haka yake ba to ke ma karke zuba masa ido ki masa magana domin ya kama hanyar halaka ne in baki taimake shi ba wallahi da je ya halaka kan wannan to daga wannan kuma dole ku taimaka ku dinga nusar da mazaje idan har kun ga suna neman saki hanya akan wannan iya cikin abubuwa da ya kamata mata su sani ko haƙƙin su ne game da mazajensu abin da ya shafi abinci abin sha rabon kwana da kuma amma sauki shine gida ko gunda za a zauna wannan iya cikin haƙƙi da Allah ta'ala ya dora wa kowace mace akan mijinta haƙƙi ne na mace akan mijinta ya mata wannan ba alfarma bace ba kuma wata farla bace daban haƙƙi ne daga wannan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci namiji ya bar matar ta zumunci har in zumuncin ba zai haifar da fitina ba kusa akwai zumuncin da zai haifar da fitina ko in dai kai namiji ka tabbatar da cewa zumuncin da matarka take tambayar ka shi babu fitina a ciki lokaci bayan lokaci to bai halarta ka hana ta ba sai ka batta ta je ta shiga harkokin yan uwanta abun murna ya samu a haɗu da ita a yi murna abun jaje ya samu a haɗu da ita a yi jaje dan ka aure ta kada ka yanke mata zumunta da yan uwanta kada ka yanke mata zumunta iya cikin haƙƙi na ƴa mace akan mijinta abu na gaba akwai girmama mahaifa girmama mahaifa wajibi ne namiji yanda zai girmama mahaifansa ya girmama mahaifan matarsa ai duk wanda ya dau ƴarsa ya baka ka aure ta ai ya gama ma alfarma a duniya ai ya gama ma daraja ai yasa shari'a take daukan surkai da suka dau ƴa suka baka a matsayin mahaifa yanda zaka ji kunyar mahaifanka haka zaka ji kunyar su yanda zaka yi kaza ba dai suke equally ba amma su ma suna da wata farala da kima akan ka a matsayin sun haifi ƴa sun aurar maka da ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin haƙƙin mace akan mijinta akwai a tutimha idza ta'imta wa takasuha idza tasaita sai yake cewa wala tadribul wajh wala tuqabbah haƙƙi ne akan ƴa mace miji ba zai dake ta ba sannan kuma ba zai aibanta ta ba. Bugu irin dukan da zai zama to akwai cutarwa a ciki, sannan kuma ba zai aibanta ta yar kaza yar kaza, a wani haramun ne. Duk namijin da yake wani ya aikata haram irin abin da shirya ta taka masa birki tsakaninsa da iyalin shi. Ana ganewa? Nana Aisha radiyallahu anha muna magana akan ta, tana cikin mata da shari'a ta nuna girmansu da darajarsu a wannan rayuwa. Daga cikin irin farallarta, akwai lokacin da Sauda bintu Zama, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Khadija ta rasu suna garin Makka, to a shekara daya ɗan watanni tsakani sai ya auri Nana Aisha da Sauda bintu Zama. Ita Sauda dattijuwa ce a lokacin, ta yi manyanta sosai, ba yarinya ba ce. Da Allah yi wa manzala umarni ya aure ta, aka aure ta kuma kwana kaɗan aka aure Nana Aisha, to har da su aka yi hijira aka dawo garin Madina. To tafiya ta yi tafiya, tafiya ta yi tafiya, Sauda ta tsufa. Duk wani abu ma na harkar mata ko sha'awar mai gida duk ya fita daga kanta, duk babu. Kuma ita tana kwaɗayin ta mutu a ƙarƙashin igiyar aurensu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana sai ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni na yi wani hukunci a kaina, duk ran kwana na a matsayina na matarka, to na sadakarwa na Aisha shi. An fahimta? Kwana na na aure na yi sadakarsa ga na Aisha, ni dai so nake na zauna a matsayin matarka har Allah ya karɓi rayuwata. Yasa malamai suke cewa Sauda tana cikin mata 'yan siyasa, domin sun ta fuskanci manzon Allah iya ƙaunar da na Aisha sosai. Sai ta ce to ta ɗau kwanan da ta bawa da na Aisha radiyallahu anha. An fahimta? Kuma ko yanzu ma zaki iya yi, zaki iya mijin kyautar kwanan ki zuwa ga 'yar uwarki, musamman yayi amarya kwana bakwai ake dama an budurwa ce ko ya kuma bazaura ce kwana uku, ce baban wani na ƙara ma kwana goma. Kin ga sai Allah ya baki lada. Zaki iya yi kuwa? Wannan zai wahala a yanzu gaskiya. Amma Sauda ta yi wannan, ta sadaukarwa da Nana Aisha kwanakinta gaba ɗaya, ko manzon Allah ya tabbatar da hakan ya yi a shari'ance. Amma duk da haka, Nana Aisha sai da Allah ta'ala ya jarrabe ta jarraba kuma mai tsanani, bayan wannan baiwar da ƙimar da Allah ya mata ta ko'ina, amma ƙarshe sai da Allah ya jarrabe ta. Jarrabawan da kuma har aka yi wajen kwana 40, kai sai da jarrabawar matasa ta bar gidan manzon Allah ta kuma gidansu. An fahimta? Jarrabawar shi ne abin da ya faru wanda Allah ya ba mu labari cikin suratul Nuh. Wata rana an yi tafiya da Nana Aisha radiyallahu anha, sai suka si wazango suka tsaya irin da tafiya da ake, ya tsaya ko a ci abinci ko a yi sallah da sauransu. To a lokacin Nana Aisha tana cikin wani raƙuminta mai haka raƙumin an masa wani kamar ɗaki a saman sa, tana ciki. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gama a tashi a tafi, a tashi a tafi, aka tafi aka tafi, ai an bar Nana Aisha da raƙuminta baya ba sani. Akwai wani wanda ake ce masa Safwan bin Mu'attal, Safwan bin Mu'attal, to shine wanda manzon Allah ya wakilta shi, yake cewa duk lokacin da muka yi zango muka tsaya, to idan an tahi za a tafi, to kai ka tsaya ka dinga kula da ko wani ya yi mantuwa. An fahimta? Ko da wani ya manta wani abu ko wani abu ya faɗi ba a sani ba, to kai muka wakilta ka tsaya ka kula da bayanmu. Duk inda aka tahi ka je ka duba ka duba, in an ga wani abu ya faɗi ko wani ya manta wani abu, sai ka ɗauko sai ka biyo mu da shi. To nan Safwan bin Mu'attal manzala ya ja tsayari an tafi, to sai ya tashi ya fara duba inda aka tsaya, kawai sai ya ga Nana Aisha a kusa da raƙuminta. Iya ganinta sai kice subhanallah, ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah. Nana Aisha da ta ji haka, he ta sallalle ilallah, wannan wani ne daga cikin matafiyansu. Sai ta shiga cikin raƙuminta, da ta shiga cikin raƙuminta sai ya zo sai ta da raƙumin Nana Aisha, sai ya shiga gaba sai raƙumin ya bi shi. To can ko manzon Allah sun yi nisa, sai ake ce masa ai ba a ga raƙumin Nana Aisha ba, ba a gan shi ba, an bar shi a baya, Nana Aisha ba ta taho ba. to an tsaya ana tattauna ya za a yi ya za a yi za a dawo baya bincika sai aka kuma Safwan iya gaba Raqumina na Aisha iya bayanta suna ta huwa to hakan da ya faru shikenan kuma sai munafukai suka fara gunaguni ai hada baki suka yi wal iyaz billah ai da madaniya ai haka suka ai hada baki suka aka dai magana dai tuntuna kasa kasa har ta fara bayyana har ma magana take da cewa ana zargin Nana Aisha da ita da wannan sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sahabi ce wallahi ya rantsi da Allah shi dai ya san mace ce a wannan gun amma Allah bai san ko waje ce ba ganin ta na farko da yaje subhanallah yace wallahi bai ƙara mai da idan sa ya kalle ta ba aka dinga yama idin magana aka dinga ciccire magana har abin yazo ya fara damu manzon Allah a ransa ya fara damu sa har wata ran manzon Allah yake wa wa'ansu daga cikin sabon shawara to me wannan abu ya zame shawara ne wani ke ce to ka rike matarka duk irin wannan surutan da ake ka kauda kanka daga shi wani kuma yace manzon Allah in dai wannan abin ya dame ka zai hana ka sako ni ka sake ta mana ba shikenan ba sai ka huta manzon Allah dai shiru ba abin da ya faru Nana Aisha domin abu yayi zafi ta tashi daga gidan manzon Allah ta koma gidan mahaifinta sai da kai wajen kwana 40 a wannan yanayi wahayi bai sauka ba Allah ta'ala kuma bai bayyana reality abin da ya faru ana cikin jarabawa yasa ko a yanzu Allah ya jarabe ki sai kike da irin waɗannan yasa na fara muku darasin da darajarta da kimarta da martabarta wanda Nana Aisha kimarta da martabarta da darajarta ta kai har Allah iyaye sakonta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganewa amma kuma an tambayi manzo Allah da bakin sa an ce duk duniya wakati so cikin mutane sai ce Aisha ya faɗo nan da bakin sa amma kaunar da manzon Allah yake mata da darajarta da kimarta gun Allah ko bai hana Allah ya jarabe ta ba bai hana Allah ya jarabe ta yasa ko a yau ko a gobe har in Allah ya jarabe ki a kan ƴaƴanki ne a kai mai gidanki ne a kan abokiyar zamanki ne a kai ƴan uwanki ne a ke da mahaifanki ne a ke da ƴan uwanki ne makotanki ne to sai ki dauka cewa dama Allah ta'ala ya alƙawarin zai jarabe masu imani kar ki sa abun a ranki har ya dame ki haifar miki da wata damuwa ko jinya ita jarrabawa in akwai abun da shirye shi ya dau mataki sai ya dauka in kuma abu jarrabawa ce wanda ba wani abun da za a yi sai addu'a da hakuri sai ki dau wannan kawai shi kenan wanda suke fiki daraja da kima Allah bai basu haka bai jarbe su yasa manzo Allah yake ashaddu nasa bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi kowa shin jarrabawa cikin mutane sune annabawa sannan sai makofinsu Nana Aisha radiyallahu anha ta koma gida sai na Abubakar mahaifin da cikin damuwa manzon Allah cikin damuwa shi ita kanta Nana Aisha cikin damuwa kowa abin ya ishe shi ko munafikai suna na sana ta rura wutar a garin Madina ai Nana Aisha sun hada baki da wani ai kaza da kaza ai wani aka dinga magana sai Allah ta'ala yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da kirkiran ƙaryan nan to wa'ansu jama'a ne daga cikin ku sai Allah ya fara tona asirinsu akwai Abdullahi bin Ubay bin Salul akwai irin su Mr. bin Usasa duk Allah ya bayyana wa manzon Allah waɗanda suka iza wannan wutar kuma Allah ya ƙaryata abun yace abu ne ƙarya ne ba ta da tushe daga nan Allah ta'ala ya sako da ayoyi goma a jere suna wanki da Nana Aisha radiyallahu anha kun ga shi bayan jarrabawa alkai ne yake zuwa Nana Aisha sai da Allah ya sako da aya goma a jere tana magana akan Nana Aisha tana magana akan darajarta da kimarta da shari aka yi mata kazafi aka mata abinda aka mata ƙarya ce ba daidai bane Allah ne yake fara daga sama kun ga shi koyin ko gobe Allah ya jarrabe ki da wani abu inda kin yi hakuri kin bi hanyar da shari'a ta ce wallahi ƙarshen jarrabawa da alƙari take dawowa ba taba jarrabar mutum mumini ba ƙarshen jarrabawar bai zo da alƙari ba taba yi ba wannan sunnar Allah ce annabi su alaihi salam kuna jariye sai ba irin jarabawa da bai shiga ba amma karshe da alkhairi ta dawo nana Aisha ta higa jarabawa karshe da alkhairi ta dawo duk wani bawan Allah annabi ne ko ba annabi ba a mu'mini ne ko wani sahabi to in dai Allah ya jarrabe ka kai hakuri to karshen jarabawa da alkhairi yake dawowa wannan sunnar Allah ce ba ta canjawa sai dai kaida jarabawa tana da wahala damuwa ce kuma Allah iya testa imani ki ne ya ga yaya zaki je gumboka zaki tsaki zaki shirka zaki rabu da Allah dan Allah ke mutu ta jarabawa ko kuma a zaki sallama wa Allah al'amari ko zaki yadda daga Allah kiki kuma komar ki tana ga Allah duk jarabawa da Allah ya kawo mana to Allah iya duba ne ga ya zaki bi hanya madaidaiciya wajen neman waraka daga Allah ko kuma a zaki fara dubaru har sai dan ya shigo ciki har ma kije ki barin imanin ki wanda daiwa daga cikin mata yau abubuwa guda biyu sun fi kai su zuwa ga halaka abin da ya shafi harkar jinya sai a dinga kokarin dorawa hansu ai kaza ne ai ko suwana ne ko aljani ne ko wane ne daga nan kuma shikenan ba za a jire ko ina ba sai gun masu bokanci kuma a baki wani ba a ce ki nemo kaza da kaza a binne wancan a can a tona cin asa kiwaye duk kuma daga nan sai a rubar hanya kuma a kama halaka wannan dewa harkar magani ko jinya har in ba a rike imani ba wannan harka tana kai mutane zuwa ga halaka tunda Allah ta'ala ya manzon Allah ya ce Allah bai sanya maganinku cikin abin da aka haramta muku ba dukkan wani magani inda zaki kwatanta haramun ne ko ba haramun bane to abin da aka yi maganin da shi musulunci ya halarta da shi ko ba halarta da shi yanzu mushi musulunci ya halarta a yi ta'amari da mushi ina tambayar ku to duk maganin da aka ce da mushi za a hada shi haramun musulunci ya yi ta'amali da a hada harka a ci gashi to duk maganin da aka ce da gashi za a hada shi shi ma haramun musulunci ya halartar mana da giya to duk maganin da za a hada shi da giya haramun musulunci ya halartar mana da a yi magani a binne wani abu da ransa to duk abin da za a binne shi da rai dan wata niyyar wani magani haramun duk abin da musulunci bai halartar da a yi mu'amala da shi ba aka ce kuma zai dawo a yi magani da abin to shi ma wannan maganin haramun ne an bai mutanna saboda ka dewa ku dinga jaddada imanin ku game da magani ba kowa ake zuwa gunsa da yar magani ba akwai magani tabbas islam medicine akwai magani na sassaƙin bishiyoyi da sauransu halal ne amma wa'an suna fakewa da waɗannan din kuma ana zuwa ana halakar da mutane an bai mutanna saboda ka duk abin da ya halatta a yi na magani to ki nemi masanan abin a shari'ance ko masu ilimin addini masu tsoron Allah ya yi tsora ki aka hanya madaidaiciya an bai mutanna abu na biyu da yake saurin kai mata zuwa ga halaka shine abin da ya shafi abokiyar zama wannan an yi ta magana akan wannan ko ba za a daina yi ba dan domin har yanzu matsalar tana nan ba ta wuce ba bata ma kama hanyar wucewa ba wata za su yi shekara hudu biyar da aboki zamanta amma kowace akwai wani abu a ranta da zagulle kowace da Allah zai fasa zuciyar a gani wallahi zuciyar kowa akwai wani abu da kulle mara kyau game da yarwarta wanda kuma wannan shine hadarin zama a musulunci yasa Allah ta'ala yake cewa mu roki Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya mana wani mummunan kulli tsakaninmu da ƴan uwa masu imani wanda za ku zauna da shi maƙota ne abokiyar zama ce to ki zauna da ita da kyakkyawar zuciya ko da ita tana miki ƙulle-ƙullen shari wallahi Allah ba zai bari ta cutar da ke ba domin Allah ba zalimin sarki ba ne amma in kin ƙudire mummuna ta ƙudire mummuna to kuma sai wanda Allah bai sa ba sai wanda tsafinsa ko shirkansa tafi ƙarfi sannan sai ya cutar da ɗan'uwansa amma har in ke zaki dogara ga Allah ki dinga bin hanyoyin neman kariya a shari'ance. Azkar ne, addu'o'in kwanciya bacci ne, addu'o'in tahi daga bacci ne, addu'an shiga ban daki ne, addu'an bayan sallolin farilla ne, zikirai ne, duk wannan kina karatun Qur'ani in kin samu lokaci, wallahi ba wani dan adam din da yake cutar da ke. Amma har in kin ce ke ma kina da dabara, zaki abu kaza an baki ki abu kaza dan wance, to Allah sai ya dawo daga bayan ki kyalki da dabara ki ko. Daga nan kuma halaka ta shiga. Saboda ka dewa dewa ƴan uwa mata sun samu kansu cikin jarabawa cikin wannan harka. Kuma abin mamaki har masu ilimin ba. Har wa an so daga cikin masu qala Allahu qala Rasul a cikin mata. Saboda ka shi kishi a gun mace da namiji wannan wajibi ne. Har ma manzon Allah ke cewa la yadkhulul janna ad-dayyus la yadkhulul janna. Wanda baya kishin iyalinsa ba zai ga aljanna ba. Kai kishin iyalin ka shari'a ce kuma halal ne wajibi ne. Kuma ke ma ki kishin mijinki haka ne wajibi ne. Shari'a ce. Amma akwai kishin da yake kai mata zuwa ga haramci kuma. Kishin da zai haifar da gaba. A ce kuna zaune da ƴar uwarki abokiyar zamanki amma a ce za ku yi kwana uku hudu ba ku magana da ita. Ko kuma wata in mijin iya ɗakin ta to ke kwata kwata ba za ki mata magana ba baki ba ita. Kwata kwata ba za ki mata magana ba. Wannan ba daidai bane. Ba daidai bane. Tunda Allah da kansa yace fankihu ma qabala kuminin nisai sai yace ni masana ba lissafin duniyar da aka fara shi da biyu sai akan aure. Duk lissafi da ɗaya ake farawa. Ko ko lissafin da aka fara da biyu. In dai lissafi ne to da ɗaya ake fara shi. Amma da Allah ya zo maganar aure sai ya fara yi da biyu. Ɗayan ma bata zo ba sai a ƙarshe. Fankihu ma qabalakum minan nisa sai ce masana sai ce wasulasa sai ce waruba sai ce fa in khiftum Allah ta'adilu sai ce fa wahida. Ɗayar ma sai a ƙarshen lissafi ta zo. Wannan ba hikima a wannan? Akwai hikima. Allah bai yi wannan ba hikima ba, akwai hikima a ciki. Hikimomin suna nan dewa dewa. Saboda ka wajibi ne mu dinga bin shari'a, muna haƙuri da irin abubuwan da Allah ya kama na jarrabawa, sannan ko muna sa Allah da manzansa a cikin rayuwar. Kada mu yadda mu sake abubuwa su taɓarɓare mana akan abin duniyar da za mu taɓa barci ko da tafiya bar mu. Mutuwa tana nan ana yin ta ko da yaushe ko da yaushe ko da yaushe. Amma mu yi ƙoƙari mu yi kan hanyar da za mu samu cikawa da imani. Amma matuƙar kin bi son zuciyarki, kin bi abin da zuciyarki ke so, to babu shakka za ki haɗa abin da ba ki so kuma. Shi ne suke cewa man fa'ala ma sha'a la iya masa. Duk wanda ya aikata abin da yake so to zai ci karo da abin da ba ya so. Saboda ka musulunci addini ne wanda ba abin da ya bari, ba abin da musulunci ya bari. Ya zayyana komai, ya tsara komai akan dokoki akan layi. Saboda ka mi ƙoƙarin bin musulunci mu samu zaman lafiya, mu samu salama, mu samu kuma gamawa da duniya lafiya. Wajibi ne abu na kusan ƙarshe. Yara da Allah ya ba ku amana ne ku kula da su, tarbiyyarsu, yi musu addu'o'i da kuma kame baki game da zagi ko tsinuwa. Wannan haramun ne a gummace kullum ta dinga zagi da tsinuwa game da yayinta da sun mata laifi ba daidai ba ne. In kika tsine Allah ya karba ta kuma ke ci zaki fi kowa shan wahala kuma. Saboda ka in rai ya ɓaci haƙuri yake. Aslahakallah ko kuma Allah ya shirya ka, Allah ya gyara ka. Ko da ranki ya ɓaci, kar ki ce Allah wadai, wannan kalma ba ta yi daidai ba. Ke uwa ce mahaifiya. In Allah ya karɓa to hita tasiri akan ɗanki. Addu'ar mahaifa tana tasiri akan yayansu. Ku kula da su amana ce. Kuma ke ma an yi renon ki kina ƙaramar fa. An renon ki ke ma. Ba haka ko kika wai gari ke ba mu ba ce. Ke ma wannan rayuwar da yaran su kai ke ma kin yi ranta. Ko ba ki san ma ke miki kai ranta da ke ma. Saboda ka a dinga kulawa wajen musu addu'a in za su kwanta bacci. A laƙana musu addu'ar shiga ban ɗaki da kansu. Bismillah ko Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Yaro duk daga fara maganarsa Allah kara masa wannan. Kuma kar ku bar yaranku suna fita dab da magariba. inda yaro karami ne kasa da shekara 10 to ko menene ya zamto dab da faduwar rana kiran sallar magriba iya gida dan a daidai lokacin shedanu suna fitowa suna fitowa kuma duk inda suke arangama da yara suna tasiri a kansu su da kuriki ƴaƴan ku kwarai da gaske dab da faduwar rana har kiran sallar magriba daidai lokacin fitowar aljanu ne kuma suna cutar da karanan yara a wannan lokaci abu na gaba game da yara ku san suwaye abokan suwaye kawayensu da yawa kawaye da abokai suna lalata tarbiyar yaro ku kula da harkokin kallakan waya da talabijin da sauransu kar ku saki abin karazube abu ne na larurar rayuwa akwai abubuwa na karuwa da ake kallo wa'azuzzuka da karatutuka amma kar ku bar su da kansu dinga ta'ammuli da kayan kallon da kansu za su iya kai idan su zuwa ga abin da bai dace ba ku sa musu kaidi da takunkumi iya abu kaza ya kamata tsaya kuma da lokaci wannan duk iya cikin hanyoyin tarbiyyar da yara wanda haka kuma suna kawo ci gaba suna kawo maslaha game da yaran mu insha Allah to ina ganin mun samu matsaya anan za mu samu matsaya insha Allah sai kuma darasi na gaba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure da mu da kuma roƙon Allah ta'ala ya yafe mana duka Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunbinta Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirya mu da zuriyarmu Allah ya dora mu a tabarki madidici muna roƙon Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ya karo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki dukkan abin da ya dame mu a matsayin mu na musulmi Allah kai mana maganin sa muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya a gida ko asibiti masu buƙatoci da yawa gun Allah Allah ya biya mana masu neman lafiya Allah ya ba su masu neman haihuwa Allah ya ba su na alkhairi masu neman aure Allah ta'ala ya ba su mai albarka mai alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka ka zauna da mu lafiya wannan kuncin rayuwa da yake ciki da tsadan abubuwa ya Allah ya kawo mana ƙarshen sa ya Allah ya kawo mana saukin wannan rayuwa ya Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya duk masu neman duk mai taimakon addini Allah ya dafa musu taimake su duk masu yi wa addinin Allah zagon kansa kuma Allah ta'ala ya yi mana maganin su Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.